Ba sauraron mu sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da download da kuma niyyar muryar arewa a Ghana kuma ana iya samun mu Alpha Radio kuma sai kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar talata 22 ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma an yi sahur lafiya Ibrahim Kalma shi garba ne da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran
Hey Ibrahim ana ta nuna shakku kan yiwuwar ganawar da za a yi tsakanin shugaban Trump da takwaran aikin sa na Korea ta Arewa Kim Jong Un Amurka ta gindaya wasu sharuɗa ga Iran idan har tana so a sake cimma wata matsaya kan shirin Iran din na kera makamashin nukiliya yayin da ake samun tarnaki kan masu kan wasu batutuwa a zaman sasanta rikicin Sudan ta Kudu
to kanin labaran kenan rundunar sojin Najeriya za ta kaddamar da jiragen ruwa na yaki guda 6
idan muka diba iyaka ta ruwa wadda Najeriya ke shi dole ne mu ga muhimmancin rundunar ta ruwa take da shi a wurin tsaron kasa
to za kuma aji cewa wani babban dan siyasar kasar Ghana ya shawarci kasashen Afirka
ko bar zuwa tura muna roƙon su a kira mu kaman yara manyan musu tashi su zo suna zaune nan ga baka gani abin da suke kawo rince yau za mu yi rince mu za mu mutu
to kamar kowace ranar talata kuma Aliyu Mustafa Sokoto na tafa da shirin sana tsaka mai wuya za a ji karatu daga alƙur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan amma duk waɗannan sai fa insha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum yayin da ake ta nuna shakku kan yiwuwar taron kolin da za a yi tsakanin shugaban Amurka da na Korea ta Arewa da kuma kokuntan da ake nunawa kan ko taron zai yiwu kamar yadda aka tsara a yau talata shugaban Amurka Donald Trump zai gana da takwaran aikin sa na Korea ta Kudu a fadar gwamnatin White House yayin ziyarar ana sa ran shugaba Moon Jae-in zai yi kokarin tabbatarwa shugaba Trump cewa ganawar da zai yi da shugaba Kim Jong Un za ta bude wani babi da zai kafa babban tarihi A cewar jami'a Amurka da ma kasashen waje, shugaba Trump na tuntubar hadimansa da shugabannin kasashen waje kan koya je Singapore domin haduwa da shugaba Kim. Wasu jami'an gwamnati a Washington da suka nemi da kada a bayyana sunayensu sun dora laifi akan jami'an Korea ta Kudu kan yadda suka zuzuta aniyar shugaba Kim ta kwance kamar kera makamashin nukiliyansa. Wannan kuma wata mahanga ce da wasu dake wajen gwamnatin Trump suka amince da ita. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fitar da wasu jerin bukatu masu wuyar a yi aiwatar da su waɗanda za a yi amfani wajen cimma sabon matsaya kan shirin kera makamashin nukiliyan Iran. A jiya Litinin Pompeo ya fitar da jerin bukatun guda 12 yayin wani jawabi da ya gabatar a zauren wata gidauniya mai ra'ayin mazanjiya wacce ita ta shimfiɗa wa gwamnatin Trump wasu tsare-tsare. Tun bayan da ta fice da wannan matsaya da aka cimma da Iran kan nukiliyan nata a cewar Pompeo idan har za a saki kulla wata yarjejeniya dole ne Iran ta yi watsi da duk wani aikin kera makamashin nukiliya tare da baiwa jami'an majalisar dinkin duniya masu sa ido damar ziyartar duk wani wuri da ake gudanar da shirin a kasar ta Iran idan kuma har Iran din bata sauya akalar tafiyar ta ba a cewar Pompeo za a kakaba mata takunkumi matsin tattalin arziki da bata taba gani ba Sai dai shugaban Iran Hassan Rouhani ya yi watsi da wannan barazanar. A wata sanarwa da ya fitar wacce kafofin yaɗa labaran ƙasar ta Iran suka wallafa a jiya Litinin, Rouhani ya ce wacece Amurka da za ta rika fadawa Iran da duniya abin da za su yi. Ya ƙara da cewa a yau Amurka ba abin da za su iya cewa a duniya domin ƙasashen suna da ƴancin gashin kansu. Amurka ta saka takunkumin tattalin arziki akan Venezuela a jiya Litinin saboda abin da ta kira magudin zabe da aka tafka a wajen sake zaben shugaba Nicolas Maduro a wa'adi na biyu na tsawon wasu shekaru 6. Shugaba Trump ya sanya hannu akan wata doka ta shugaban kasa da zai iya dauka na gashin kansa ba tare da izinin majalisa ba wanda ya haramtawa Amurkawa yin cinikayyar man fetur da kasar ta Venezuela wacce a da tana ɗaya daga cikin kasashen duniya dake gaba-gaba wajen samar da man fetur a duniya. Hukumomi a Caracas babban birnin kasar ta Venezuela sun soki labarin takunkumin inda ministan harkokin kasashen waje George Areza ya faɗa mini ma labarai cewa matakin na Amurka haramtacce ne. Yana mai kwatanta shi a matsayin hauka da gidadanci da kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan kwanaki hudu da aka kwashe ana wata tattaunawa cikin sirri a Addis Ababa babban birnin ƙasar Ethiopia. Wani jami'in gwamnatin Sudan ta Kudu ya ce bangarorin da ke fada da juna a Sudan ta Kudun sun samu ci gaba kan batutuwan da suka shafi tsaro, amma ya ce gaskiya ba a samu wani kyakkyawar wato kwakkwaran ci gaba ba kan batun shugabanci da sauran manyan batutuwa da ke kawo tarnaki a rikicin ƙasar. Ministan yaɗa labaran ƙasar Michael McHugh ya faɗa wa shirin MA South Sudan in Focus cewa bangarorin biyu sun amince su haɗi dakaransu wuri guda, amma kuma an samu cikas wajen amincewa da tsarin da za a bi wajen cimma hakan. Ya kuma ƙara da cewa har yanzu ba a cimma matsaya ba kan yadda za a raba makamai da sauran hukumomin gwamnati waɗanda suna daga cikin manyan ƙalubalen da ake fuskanta a tsakanin gwamnatin ta Sudan ta Gudu da kuma wakilan 'yan adawa a wajen tattaunawar. Su da 'yan adawan na zargin gwamnatin da ƙin ɗau sadaukar da wasu buƙatunsu, zargin da Minista McHugh ke musantawa. A Thailand, dubban 'yan sandan ƙasar ne suke sintiri kan titunan birnin Bangkok, yayin da masu zanga-zanga suke shirin yin maci domin tilastawa sojojin ƙasar su gudanar da zaɓe. Duk da haramta ko wani irin gangami na siyasa, masu zanga-zanga sun hallara domin tunawa da cika shekaru hudu bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin Yingluck Shinawatra a ranar 22 ga watan Mayun shekarar 2014. Prime Minister Prayut Chan-o-cha, wanda shine babban hafsan hafsoshin ƙasar lokacin da suka kifar da gwamnatin, ya ce za a gudanar da zaɓe cikin watan Fabrairun baɗi. Sai dai masu zanga-zanga sun ce ba su da tabbas kan jadawalin zaben da sojojin suka shirya, saboda haka suna so a yi zaben cikin watan Nuwamba. Sojojin sun sha jinkirta zaben, wanda da farko suka ce za a yi shi a shekarar 2015. Mai fafutukar 'yancin ɗan adam ɗin nan da su taimaka wajen fara yaƙi a bar mata su tuka mota a Saudiya ta ce tana samun sakonnin da ke barazana ga rayuwarta yayin da aka tunkari lokacin ɗage wannan doka. A shekarar 2011 an taɓa rufe Manal Ash-Sharif bayan da ta saka wani hoton bidiyonta tana tuki a ƙasar ta Saudiya, ƙasar da ita ce kaɗai ta haramta wa mata tuki a duk faɗin duniya. A Sharif, wacce yanzu haka take zaune a ƙasar Australia, ta faɗa wa kafafen yaɗa labaran cikin gida a jiya Litinin cewa tana shirin komawa ƙasarta ta kuma tuka mota ta zagaya ƙasar idan an ɗage dokar a ranar 24 ga watan Yuni. Amma kuma ta yanke shawarar cewa za ta zauna a Sydney, babban birnin ƙasar ta Australia, bayan da aka tsare wasu fitattun masu fafutukar 'yancin ɗan adam su bakwai a ƙarshen makon da ya gabata a Saudiya. To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, idan an tuna bara, babban hafsan mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Ibok Ite-Ife ya gaya ma majalisar dokokin Najeriya cewa rundunar na buƙatar dala sama da biliyan guda saboda sayan kayan yaƙi. To, da alamar dai an fara dacewa saboda rundunar na gab da kaddamar da wasu jiragen ruwa na yaƙi da ta siyo daga ƙasar Faransa. Hassan mai da kaina gare ka.
Yayin da take shirye-shiryen bukukuwan cika shekaru 62 da kafuwa, rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ce tana ci gaba da samun sabbin jiragen ruwan yaƙi, baicin kuma ƙara inganta waɗanda ake da su a halin yanzu. Kamar yadda babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ruwan Najeriya Vice Admiral Ikwe Ibas ke cewa,
"Najeriya Navy recently acquired 6
kwanan nan rundunar sojojin ruwan Najeriya ta sami ƙarin wasu jiragen ruwan yaƙi daga ƙasar Faransa har guda 6, kuma za a kaddamar da su nan ba da jimawa ba. Ya zuwa yanzu cikin wannan shekara a jimlace kimanin sabbin jirage 173 kenan muka samu. Waɗannan jirage sun taka rawa gaya wajen inganta aikinmu na ƙara samar da tsaro a baki ɗayan Najeriya ta ɓangaren ruwa." Vice Admiral Ibas ya ci gaba da cewa,
"The Nigerian Navy has adopted a double-pronged strategy.
Dundunar sojojin ruwan Najeriya na kala daukar matakai masu dubu biyu wajen cimma muradunta a samar da karin jirage koda baga sai sabbin jirage daga ketare a dai bangaren kuma muna hada kai da injiniyan mu a nan cikin gida wajen samar da wasu karin jiragen.
The Nigerian Navy is complementing with local construction of ships.
A cewar masanin tsaro Malam Kabiru Adamu, wannan mataki na kala samar da sabbin jirage ruwan yaki ga rundunar sojojin ruwan zai yi tasiri wajen samar da tsaro.
Idan muka diba iyaka ta ruwa wadda Najeriya ke shi, dole ne mu ga muhimmancin da rundunar ta ruwa take da shi a wurin tsaron kasa. Saboda haka duk wani gudunmuwa da za a yi ma ita wannan runduna ta sojojin ruwa kenan ba zai yawa ba. Kuma idan muka diba baya irin rikon tsakanin kashi wadda gwamnatoci aka yi ma wannan bangaren na hukumar soja, gaskiya sai dai mu yaba mu ita wannan gwamnatin yadda ta kusan ta zo take kokarin karfafa wannan runduna ta ruwa. Ba shakka samun jirage da kuma horo wa'anda su sojoji na rundunar ta ruwa suke samu zai taimaka ma kasa a wurin kare kanta daga wani farmaki wanda za ta fito mata da shi daga ta waje kenan.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kungiyar
an ga soja ba makurin a gore. To da Hassan, to kwanan nan a zaben da ya gabata a ƙarƙashin jam'iyyar APC, Dr. Hassan Ayariga ya kawo ziyara a nan sashen Hausa. Cikin tambayoyin da na yi masa har da matsalolin da ƙasashen Afirka ke fuskanta da kuma mafita, inda Dr. Hassan ya ce
ƙasashen Afirka duka gabaɗaya ba wanda ke tunani food security. Saboda suna samu China, suna order, suna samu Pakistan, suna order. Me yasa kuna da kasa mai amfani ba za ku yi noma ku feed kanku ba? Abinci na da tsara Afirka, me yasa? Farkon yuwa ke bari mutum ya fuci da nan wansu. Na biyu sai mu duba education. Education shine backbone na Afirka da muka rasa. Ba ku iya ba ku da industries daga Afirka ba wani. Kullum kuna import gadgets ga duka muna. Yoshi na Afirka zai tashi su da kansu su ce kamar African Unity. Mu yi mu da kemu muna da African market within. Da African da ya kama cewa kaman daya, Ghana ya produce loruka, Nigeria ya produce spare parts, wanga gari ya produce engine, wanga sai mu yi African trade within. Sai mu bari zuwa ture muna roƙonsu a kira mu kaman yara manyan mu su tashi su zo suna zaune nan ga baka gani abin da suke kawo rince-rince. Yoshi za mu yi rince mu za mu mutu. Allah ya ba mu namu, amma Allah bai ba mu leaders da za su iya su gyara garin mu ba, shi yake da mu. Na uku sai mu duba healthcare, lafiyar mutum. Idan ka ci abinci kai boko to lafiyar kamar da ka duba kana da shi. Mutane na mutuwa cikin Afirka wallahi saboda fever kuma malaria. The whole of Africa ba mu iya mu yi fada da malaria ba. Ba mu iya mu defeat malaria. Malaria kuma mosquito tsoro mun kasa mu defeat tsoro. Idan mun kasa mu defeat tsoro me za mu defeat to? Tsoro wallahi mun kasa mu yaki da tsoro mu iya tsoro. In ka ga mutum ya mutu Afirka abu biyu ne. Talauci da ciwo. To ba mu iya mu fita talauci nan ne.
To abu na hudu fa in akwai shi.
Na akwai infrastructure. Shine hanyoyi. Idan muna da farms, muka yi gonaki, ba hanyar da zamu kwashi abinci mu kawo gari. Ai abincin kuma ya rube. Sai mu link agric education to industry. Sai gaba an ce sana ke ce inda kina yoyo ka saki zangal.
To wasu za su ga kamar kai matashi ne baka da sanayya koko baka da basirar yadda ainihin rayuwa take musamman ma a ce ka zama shugaban kasa.
Shugaban kasa ba batun shekaru bane kuma ba batun arziki bane, batun ilimi da hankali. Inda masu kudi ai da Dangote ya zama shugaban Najeriya ko ba haka ba? In ilimi na ko mutanen da wanda suke cikin Najeriya suna da ilimi sun fi Buhari president naku. Ka gani da muke zama Ghana ba zan boye maka ba fa. Kowane abinci muka ci mu import ne, ita daga China, daga India, da ba za mu iya mu order abinci ba, me za mu ci?
Wannan haka yake, kuma za a ji sauran wannan hirar a shirmu na gaba. Yanzu kan bari mu za ku ɗaga gefe guda a saurari karatu daga Alƙur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan.
Ni ce Fatimatu Zahra Umar Mansai Jima'amman Ilyas Madarasa ta Sheikh Muta Siddiq Al-Islamiyya da Magagam zan karanta suratu Al-Imran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-tawrata wal-injil. Min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
To da fatan an amfana, yanzu kuma ga Aliyu Mustafan Sakkwato da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Shekara bakwai muka shiga cikin harkoki na cin hanci da rashawa. Kowa sai an jira ba taba ganin ba inda ake cin hanci da rashawa kaman cikin shekaru bakwai na isuhu.
Tunda aka yi kasan Niger samu yanci zuwa yau ba a samu shugaban kasa ba wanda yayi ayyuka wanda shugaban kasa Isu Mahmud yayi a kasar nan.
Shekara bakwai na abu ba a yi bambanta danduma da na Kabewa. Shekara bakwai barawo ya zama Muhammadu, Muhammadu ya zama barawo. Haka muke rayuwa a cikin tafiyar nan.
Jama'a, muna fatan mun samu ku lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai rana wannan lokaci. To a kwana a tashi yau shekaru bakwai kenan cur tun daga ran bakwai ga watan Afrilun shekarar 2011 ranar da shugaba Muhammadu Isuhu ya dare kan kujerar shugabancin jamhuriyar Niger a wa'adinsa na farko. Sau biyar Isuhu yana gwada neman wannan kujerar ta shugaban kasa sai a wannan lokacin Allah ya nufi bukata ta biya. To akwai bambanci tsakanin ƙuri'un da Isuhu ya samu a zabansa na farko a shekarar 2011 lokacin da ya kada Sani Umaru na jam'iyyar Tanja ta MNSD da kashi 58 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa, yayin da shi Sani ɗin ya samu kashi 42 cikin 100 na ƙuri'un, da kuma nasarar da Isuhu ya samu a tsayuwarsa ta biyu a zaben shekarar 2016 lokacin da a sanadin janyewar 'yan adawa daga wannan zaɓe Isuhu ya kwashe zunzurutun kashi 92.5 cikin 100 na ƙuri'un masu zaɓe na Niger. Bambancin wa'annan ƙuri'un yana nuna yadda siyasar ta jamhuriyar Nijar take ta canjawa a kullum a sanadin ƙawancen da ake kullawa ana kwancewa kuma a tsakanin jam'iyya mai mulki da wasu jam'iyyun adawa da kuma irin dasawar da ake samu tsakanin su kansu jam'iyyun adawan ya su ya su. To dangane da wannan mulki na shekaru bakwai da shugaba Muhammadu Isuhu ya share yana yi da kuma ƙorafe-ƙorafen 'yan adawa akan halin da ƙasar ta Nijar take ciki ta fannoni da dama, kama daga siyasa, tattalin arziki, sha'anin tsaro, rayuwar al'umma, tsadar abubuwa cin hanci da rashawa, magana haraji da sauransu, yasa a yau muke so mu wannan muhawara ta musamman da wakilin mu na Yamai Yusuf Abdullahi ya jagoranta, ya kuma shirya mana ita a can Yamai tsakanin manyan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu yake wakiltar rukunin bangarorin jam'iyyu daban-daban. Ba tare da ɓata lokaci ba, Malam Yusuf Abdullahi, ja mu ji.
Jama'a barkanmu da yau. Batutuwa dai da dama ne za mu tattauna a kansu a cikin wannan shirin na tsaka mai wuya, kama tun daga batun cikon shekaru bakwai na mulkin shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu da maganar dokar kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018 wacce ke ci gaba da haifar da cece-kuce, sai kuma batun shirye-shiryen zaɓukan shekarar 2021 musamman ma kan batun kundin zaɓe wanda shi ma ya soma haifar da cece-kuce da dai sauran wasu batutuwa da za mu taɓowa a cikin wannan shirin. Waɗanda muke tare da su a cikin wannan zauren, da farko akwai Alhaji Asumana Muhammadu, mamba ƙawancen jam'iyyar da ke mulki da ake kira MRN, sai kuma Alhaji Dudu Muhammadu, mamba ƙawancen 'yan adawa da ake kira FRDDR. Malamai barka da yau, mun gode da karɓa wannan goren gayyata. Ina ga Alhaji Asumana da kai zan farawa. A kwana tashi shekaru bakwai kenan da shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu yake kan karagar mulki, inda ranar 2 ga wannan wata na Afrilu ya cike shekaru 2 a wa'adinsa na biyu. Shin wace fasara za a yi wa mulkinsa na tsawon shekaru bakwai, ko kuma wani irin ci gaba ne aka samu?
To alhamdulillahi Malam Isufu, sai in ce maka ba mu ba za mu fassara abinda 'yan ƙasa suka fassara ko suke nan suna fassara wannan mulki na shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu na cewa ai tunda aka yi kasar Niger ta samu yanci zuwa yau ba a samu shugaban kasa ba wanda yayi ayyuka wanda shugaban kasa Isu Muhammadu yayi a kasar nan ba mu muka gayi ba in baka manta ba ranar da aka bude wannan sabon Ishanger a diskurkin da babban gwamnan jaha na Yamma yayi ya faɗi wannan zanci sannan yallan tsohon shugaban kasa Jawar Hamani had hawaye su kai sun zo sun gayi sun ci lalle da lalle babu shugaban kasa tunda aka Niger da aka samu wanda yayi irin waɗannan ayyuka a Niger kuma aka zo aka bada sunan kakansu a wannan Ishanger da aka yi wanda ake kira Jawar Hamani wannan ita ce shaida ta farko shaida ta biyu in baka mance ba Isu Muhammadu ya zo ya bude har yanzu sabuwar hanya gagau wanda aka yi tsakanin Ballai yara Loga hanya ce wanda tunda aka Niger ramu ne mutanen Loga in kanka sun ta gida sai dai in mutu akai ta zan cilas amma hanyar nan gagau an yi ta sabuwa keras wanda ba wanda taba yi mata kwalta sai Isu Muhammadu
bayan kamar gina hanyoyi kamar wani irin ayyuka shugaban kasa ta Niger yayi game da abinda ya shafi sauya rayuwar talakawa
madalla ai Isu ina gaya maka ai abinda shugaban kasa yayi wanda ya kawo sauki ga al'umma na farko da shine wannan program da aka ce ma Troisen
wato Niger
tunda shugaban kasa Isu Muhammadu ya zo kasar nan ka taba jin an yi kukan yunwa an ce kururu ka mun taimako da kasar washe ga yunwa ta samu Niger a lokacin Niger kowa ya sani shekara biyu zuwa shekara biyu yunwa ke wayewa ta kai yau shekara bakwai da Isu Muhammadu yake shugaban kasa ka ji wanda ya ce maka kururu ku taho yunwa Niger ta wace gari kaza ko ta kori gari kaza ko ta hana gari kaza ruwa na sha gari zuwa gari yau duk garin da adda matsala kasar gata Niger wannan matsala ta kare
Haji Dudu Rama ya ku a bangaren ku na ɗan adawa kuke kallon kamun liddan shugaban kasar Niger Isu Muhammadu a tsawon shekaru bakwai na mulki
shekara bakwai nan da shugaba Isuhu yayi mu a ganin mu in aka kiyasta aka dora akan wato sikeli wanda yake bada raskwana da hisabi na siyasa sai muka shugaba Isuhu bai ba komai a wurin mu komai bai ba saboda me shekara bakwai yayi wannan shekarun bakwai shekaru ne bakwai na taka doka shekaru ne takwai na yin yi da doka abinda ya ga dama da doka kamar doka wadda aka yi to dan su aka yi ta ba yi su ba dan talakawan kasan da suka zo suka jefa ƙura'a aka samu kundin tsarin mulki wanda ake kira constitution sai suka maida doka su ne suke da doka in kana tare da su to doka kai ba ta shaiki ba in ba ka tare ina zuwa
dokokin da kuke ganin ya taka
ina zuwa dokoki masu dimbin yawa sai na baka misali suna da dimbin yawa bakin dari ma muka tsaya saboda dokokin suna da yawa cikin shekara bakwai din nan kai ka sani ni na sani ɗan kasa sun sani a Niger muke rayuwa ba a wani wuri ba kuma a Niger kake min tambayan nan don haka kenan amsar wannan tambaya duk ɗan kasa ya sani na biyu shekara bakwai cikin talauci ɗan Niger ya rayu cikin fatara da talauci a cikin shekaru bakwai ɗan Niger ya rayu yana ji a cikin sayunwa misali yanzu in ka diba cikin waɗannan lunguna na Yamai cikin bayan gari na Yamai akwai mutanen karkara ga har daga mutanen maradi an gudo a talabijin sun zo yunwa ta koro su daga cikin kasa
da wannan tsari na
turwa zan din da kafin su zo mutane bisa yin dankalin tura bisa salati da kafin su zo ɗan Niger ce ɗan Niger dawa yake ci da ɗan Niger don kenan wannan shekarun bakwai mutane sun shiga cikin ukuba da fatara ta tarauci shekara bakwai na rashin iya mulki shi muka wayi gari babu mulki na gari shekara bakwai na ba a yi bambanta dan dima da na kabewa shekara bakwai barawo ya zama Muhammadu ya zama barawo haka muke rayu a cikin ta kenan shekara bakwai muka rayu a cikin nan babu makaranta wato tattalin ilimi ya tabarbare wannan abin da kowa ya sani ji duk duniya ta yi magana akan wannan shekara 7 ana kama ƴan siyasa da ƴan farar hulla ana likewa da ƴan jarida a cikin shekara 7 kaga won taka doka wanda nake ga maka shekara 7 muka shiga cikin harkoki na cin hanci da rashawa kowa sai a Niger ba taba ganin ba inda ake cin hanci da rashawa kamar cikin shekaru 7 na Isuhu dan haka kenan mu a wurin mu idan ka zo nan ka ce mana ai shugaba Isuhu yayi hanyar sama yayi hanyar kasa wannan ba shi bane wato abinda dan Niger yake bukata
ba shi bane hanyoyi ba
hanyoyi ba su bane farko abubuwa ne wanda mu muka gani yana da kyau ai hanya mutum baka cewa idan hanya ba mai kyau bane to amma ba shi bane farkon abinda talakan kasan ne yake bukata
menene abinda talaka yake bukata
farko shine rayuwarsa ta yi kyau hanyoyi ai mai akai su yanzu kai ina zuwa hanyoyi ai mai kai akai su akwai hanyar Agadez daga tawo ka dauka zuwa Agadez yanzu kudin da aka kashe kusan miliyan 50 ba biyu da yanka idan da su ne aka yi hanyar Agadez da su zuwa tawa zuwa daga tawo zuwa Agadez ko daga damagaran zuwa Agadez wannan hanyar ta barbare har zuwa Arlit da wannan hanyoyin aka yi da mun san hanyoyin abu kuma hanyoyin da yake fadin cewa an yi wasu hanyoyin don da Union Europe ne wato wannan gudunmuwa ce kasashen Turai suka bada suka maida su ne suka yi wannan hanyoyin kuma shugaba Isuhu yayi alkawari bai cika ba wannan alkawari yayi cewa ƴan magare ku mune kankara in muku kan itace wato zai musu hanya kilo 10 a cikin garin su yayi bai yi ba to kaga dan haka mu a gurin mu wannan duk abin da suke fadin cewa a zawwa ne aka yi a lullube kura da fatar akuya
baka gani wata kila za a kwatanta kalaman naka na ƴan adawa ne
yanzu duk ƴan kasar nan ƴan adawa ne kashi 95 na ƴan kasar nan ba sa jin dadin rayuwar wannan mulkin kuma sun gaza ganewa
Haji Asuma na daidai lokacin da kake ikrarin cewa an samu ci gaba a fannoni daban-daban a mulkin shugaban kasar Niger Isuhu Muhammadu a tsawon shekaru 7 Haji Dudu ya kwatanta cewa irin abubuwan da kuka aiwatar ba su ne damuwar talaka kamar wasu gina hanyoyi da dai sauransu
to ga sheku malamai to wannan duk sun mantabe ne fa aka fara da shi a yau sai a jira mu ranar talata mai zuwa Allah ya kai mu lokacin da zamu dawo mu dola daga inda muka tsaya a yau muna gode wa su bakin namu da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi da ya jagoranci wannan muhawara daga can yamai yanzu a madadin dukkan su ni ne Aliyu Mustafa Sakuta nan Washington huta lafiya
ka ga sheku yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice yayin da ake tsaro da shakku kan yiwuwar taron kolin da za a yi tsakanin shugaban Amurka da na Koreya ta Arewa da kuma kokwanton da ake nunawa kan ko taron zai yiwu kamar yadda aka tsara a yau talata shugaban Amurka Donald Trump zai gana da takwaran aikinsa na Koreya ta Kudu a fadar gwamnatin White House yayin ziyarar ana sa ran shugaba Moon Jae-in zai yi kokari ya tabbatar wa shugaba Trump cewa ganawar da zai yi da shugaba Kim Jong-un za ta bude wani babi da zai kafa babban tarihi Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fitar da wasu jerin bukatu masu wuyar ya aiwatar da su wadanda da su za a yi amfani wajen cimma sabon matsaya kan shirin kera makamin nukiliyan Iran. A jiya Litinin Pompeo ya fitar da jerin bukatun guda 12 yayin wani jawabi da ya yi a taron wata gidauniya mai ra'ayin mazan jiya wacce ita ta shimfidawa gwamnatin Trump wasu tsare-tsare tun bayan da ta fice daga wannan matsaya da aka cimma da Iran kan nukiliyanta. Amurka ta saka takunkumin tattalin arziki akan Venezuela a jiya Litinin saboda abin da ta kira magudin zabe da aka tafka a wajen sake zaben shugaba Nicolas Maduro a wa'adi na biyu na tsawon shekaru 6. Shugaba Trump ya sanya hannu akan wata doka ta shugaban kasa da zai iya dauka na gashin kansa ba tare da izinin majalisa ba wanda ya haramtawa Amurkawa yin cinikayyar man fetur da kasar ta Venezuela wacce a da tana daya daga cikin kasashen duniya da ke gaba-gaba wajen samar da man fetur a duniya. Hukumomi a Caracas babban birnin kasar ta Venezuela sun soki labarin takunkumin inda ministan harkokin wajen kasar wato George Areza ya faɗa wa manema labarai cewa matakin na Amurka haramtacce ne yana mai kwatanta shi a matsayin hauka da gidadinci da kuma keta dokokin kasa da kasa. Bayan kwanaki 4 da aka kwashi ana wata tattaunawa cikin sirri a Addis Ababa babban birnin kasar Ethiopia. Wani jami'in gwamnatin Sudan ta Kudu ya ce bangarorin da ke fada da juna a Sudan ta Kudun sun samu ci gaba kan batutuwan da suka shafi tsaro amma ya ce a gaskiya ba a sami wani kokarin ci gaba ba kan batun shugabanci da sauran manyan batutuwa da ke kawo tarnaki a rikicin kasar. To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin in sallama da ku ina mika ta'aziyya ta ga ma'aikatan kamfanin jaridar New Nigerian da ke Kaduna da kuma iyalai da ƴan uwan shugaban kamfanin jaridar wato Alhaji Tukur Abdulrahman wanda ya rasu da daren ranar Alhamis da ta gabata. Allah ya rahmace shi ya kuma bada dangana. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma CD wanda ya hada mana sautin da shi Muhammad Lallo da ya karanta mana labaran duniya da John Ellison wanda wato shine injiniya wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.